الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي ان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركان مدى سادوا أولا يمتي يو تلاتة ترى قوات رمضان باي هجنا منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبو إيرا داريو هدو داربا إندا بيار وانديدا چيدا شاترا ga watan uku hijirar miladiya 2024 a ci gaba da karatu mana tafsiri alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na ihya'u sunna dake nan unguwar fantami jikin gidan Alhaji Ibrahim Aliyu mai zare anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka idan ba manta ba muna cikin suratul kahf je mun tsaya karshen aya ta 29 haka ne ko yau zamu tashi a farkon aya ta 30 kafin haka akwai wasu tambayoyi a waɗansu suka rubuta tambayan kaman wasiƙa karanta shi kanshi ma aiki ne kuma wallahi babu lokaci kenta rubuta tambaya zamo in brief ka faɗi abinda kake tambaya akai amma in tambaya ta zama kaman wasiƙa feji guda kaga hada mutun da aiki akwai wani yana tambaya wai me hukuncin Bet Niger yanzu dan Allah ya kamata ai wannan tambayar ma wannan bai kamata ba ma wannan tambayar kwata-kwata Bet Niger ai ko jahilin musulmi ya san caca haramun ne ina fata an gane ba musulmin da bai san cewa caca haramun bace ba kai ko ba musulmi ba ma ko a kristanci caca haramun ne ina fata an gane sadaka bai halatta ba haramun ne akwai kuma wata tambaya da yawa daga ciki akwai mai matsayin idan mutum yana ta kristan mata da miji suka musulunta ya matsayin aurensu aurensu yana nan ba bukatar sake sabon daurin aure ina fata an gane in dai ba zaman dadiro suke ba as long as aure aka musu na coci ina fata an gane ko kuma aure na al'adar su ko da ba auren coci bane ba in dai aure aka daura a kowace irin al'ada in suka musulunta shikenan suna nan mata da miji ba bukatar a sake daura aure an fahimci wannan abin da kyau babu wanda ya musulunta shi da matarsa annabi ya sake daura musu aure sallallahu alaihi wasallam wannan auren nasu dai akan shi ake gina hukunci dangane da mata wacce ta musulunta mijinta kuma kirista za ta ci gaba da zama da shi ne ko ba za ta ci gaba da zama da shi ba babu aure tsakanin musulma da wanda ba musulmi ba a musulunci wannan mutlaqul ittifaqi haramun ne babu sabani a wurin malamai an fahimci wannan abin da kyau duk lokacin da aka ce mace ta musulunta abin da ake fata shine mijinta ma ya musulunta amma in ya ki musulunta ana raba auren ne babu aure tsakanin su idan shine mijin ya musulunta ita ta kita musulunta tana kan addinin kristanci babu laifi ya ci gaba da zama da ita har Allah ya bashi nasara ya ainihin rinjaye ta ta musulunta ina fata an gane saboda halaccin aure tsakanin musulmi da ahlul kitab an fahimci wannan abin da kyau ahlul kitab kuma shine ko ba yahude ko kuma ba nasari ko ba yahudiya ko ba nasariya waɗannan biyu sune ahlul kitab amma wanda bashi da addini ko addinin magozanci ko kuma makamancin haka suma babu aure tsakanin su da musulmi an fahimci wannan abin da kyau waɗansu malamai sukan ce babu ahlul kitabi a yanzu, ahlul kitabi sun kare, wannan maganan bashi da dalili a shari'a. Ahlul kitabi hukuncin su nan har tashin kiyama, inda babu su tuni da annabi a zamanin shi da ya soke su. Wai babu ahlul kitabi sai dai ahlul qur'ani, abinda suke faɗa kenan. To qur'anin da yazo shine ce kuma akwai ahlul kitabi, to zuwan ne za a dauka duk ya ahlul kitabin qur'ani da wa ake magana? An gane ko da su ake magana. To kuma hukuncin su nan ba a samu wani aya ko hadisi da yace ba saboda annabi ya zo an soke ahlul kitabi. An gane wannan abin da kyau. To dalilin kuma ne yasa aka sa musulmi ya aure ta din dan ya ribace ta rita musulunta, ba ai ta zama a haka ba, galibi in har baka iya juya ta ba ƴaƴanka kuma sai su zama kiristoci. Ga wanda ya zauna a south west a kudu maso yamman Najeriya ya san wannan abin, ina fata an gane. Yana daga cikin matsalan da dewa daga cikin manyan yarba musulmai suke fama da shi. Kaga mutum babban mutum mai riko da addini matansa ba musulma ba, sai ga ƴaƴan da yawa kuma sun abin nan sun bi mahaifiyar, saboda galibi ɗaya ya fi kusa da mahaifiya lokacin da yake tasowa. To a takaice dai, in aka ce abu halal ne fa ba ana nufin waka je kai bane ba. Hatta cikin musulma annabi ya ce me alayka bi zati din, ko ba haka ba? Tare bari da haka a cikin musulman ma annabi ya ce ka nemi mai addini, annabi bai ce ka je ka aure a yar tasha ba ko yar gidan gala. Ina fata an gane da gwamna ya rufe gidajen ko. To alayyi halin dai haramun ne aure tsakanin mace musulma da kuma wanda yake ba musulmi ba insha Allah. Akwai maganar da nayi a wurin tafsirin mata ko jiya ne ko shekaran jiya, Malam Musa, Malam Usman ko kaman shekaran jiya ne ko, cewar wasu daga cikin fuqaha'un musulunci suka ce idan mace ta musulunta ita da mijin sun jima suna tare kila mahadda yaya tsakanin su kaman shekaran jiya ne, sai aka ce to babu aure tsakaninki da wanda ba musulmi ba, tace a to ni kan zan koma. An gane ko? Ita in dai za a raba ta da mijinta ta haƙura da musulunci saboda tana son shi kuma suna da ƴaƴa, ita gaskiya ba za ta iya ba. To a wannan lokacin ya za a yi? Shine da yawa daga cikin malaman fiqhun musulunci suka ce sai a bar ta ta ci gaba da zama da shi. Ko san saboda me? Saboda ƙarƙarin abin da za ta yi ka ce suna zaman da ba na aure ba. To musulmai nawa suke da dadiro a garin ku a ungunku? Ban gane ko kun gane abin ba. Zaman da suke zaman zinani. To da abarta ta koma kafirci, gwanda abarta tana zaman dadiro? Kun gane wannan abin da kyau? Saboda duk karuwai da muke da su waɗanda yake musulmai ne, musulmai ne karuwanci bai fi da su a musulunci ba. Shi yasa ma suke azumi, ka ganta ma a tahajjud da carbinta da darruma ta sha hijabi. Ina fata an gane. To wannan imanin musuluncin yana nan. Shi yasa a kullun abin da ake bukata wanda yake ya shiryu ya zamo sanadiyan gyaruwan wanda bai gyaru ba. Amma tashaddud da zafin kai kana ga kai ka tsira kowa dan wuta ne, wannan ba addinin manzon Allah bane ba. Galibi abin da yanzu matasa suke fama da shi kenan. Idan mutum shi ya zama ustazu ya fahimci sunna, to kokarin tura kowa jahannama yi. Wai saka? An gane ko? An kawo mutum ya sha giya aka masa bulala a gaban manzon Allah alaihi salatu wassalam, aka ƙara kamo shi bayan kwanaki ya ƙara shan giya, aka ƙara masa bulala har wajen sau nawa, wani daga cikin sahabbai ya tsine mishi ka wannan akwai tsinan ne ba shi. Annabi ya ce bari, innahu yuhibbullaha wa rasulahu, yana son Allah da manzo, dan giya ne fa. Annabi ya ce kar ku taimaki shaidan akan shi, in ba za ku taimaka ya gyaru ba me na tsine mishi kuma? Kaga manzon rahama kenan. Ina fata an gane. Manzon rahama kenan, shi kullun bukatun shi ne duk a tafi aljanna. Kai kuma yanzu ka fahimci addini so kake, ko duk wanda baka shiri da shi ma kokarin kai ki jahannama kake. Sai in kana gani a social media mutum fa ra'ayin shi ka saba, sai ya ce maka munafiki. Ra'ayin shi kawai ka saba ya ce munafiki, ko ya ce dan dadi arna, ko makiya musulunci, ko waye sashi uhu. Ga sahabin da ya kashe wani kafiri a filin yaƙi, ana ɗauki ba daɗi da ya zare takobi, kafirin sai kalmar shahada sahabin bai bar shi bai gama da shi da yazo yake ba wa annabi labari alaihi salatu wassalam annabi yace dan me kake ka kashe shi bayan ya furta kalmar shahada yace ya fada ne saboda tsoron takobi annabi yace ashaqaqta qalbahu ka tsaga zuciyar shi ka gani yace ya zakai da wannan kalmatu shahadan in ta zoron tashin kiyama ina fata an gane annabi ya dau zafi yace ka kashe shi yace ka tsaga zuciyar shi ne kaga cewa ƙarya yake to shi yasa matasa ayin zafin kai dan Allah a jira kokarin kawai da an ga mutum a kai shi jahannama ai kokarin kai su aljanna dan Allah ina fata an gane a kullun yan uwan mu matasan nan da ake ganin ba kan daidai suke ba da yan mata da ba kan daidai suke ba daga kannan mu ne da ina fata an gane wasu ma yayye ne wasu abokai ne duk siya dai yan uwanka ne danginka ne kun hada yare daya addini daya yanki daya sai kai kokari ya zai su ma su gyaru a inda annabi da yazo sai yana da kafa kawai ce shi ya tsira kowa ma ya tafi duk wahalan da ya shafa dan a gyaru ne ina fata an gane to zama in har kai ahlus sunnah ne na gaskiya kai kokarin gyara wanda kaga ba kan daidai yake ba ba kai kokarin tura shi jahannama ba ina fata an fahimta Allah ya sa mu gyara zamu tashi a farkon aya ta 30 daidai insha Allah cikin wannan sura mai albarka suratul kahf na'am
innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajran ahsana amala
ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ji an yi maganar yan wuta da sakamakon da za su samu a wuta na narkon azaba da bala'i Allah ya kiyaye mu a dabi'a dama ko al'ada na alqur'ani duk inda Allah ya yi labari na firgici da ban tsoro sai ya kwantar wa masu imani hankali ya ko ba su labarin aljanna idan Allah ya labarin aljanna saboda karashen take sai kuma ya bada labarin wuta ina fata an gane saboda mai aji tsoron wutan karashen take kuma a manta da cewa akwai azaba shi yasa Allah ma yakan hada su wuri daya wajen fushin shi da rahama yace nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ka ba bayina labari anni ana al-ghafurur rahim lalle ni inji Allah ni ne mai gafara mai jin kai ina gafarta wa masu laifi ina jin kan masu laifi kuma ina musu rahama yace amma fa wa anna azabi tabbas azabata kuma inna kama ka da laifi huwa al-azabul alim azaba ce mai radadi ya sake ce inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab yace inna rabbaka lallai ubangijinka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim yana gafartawa bayi akan ayyukan su na zunubi ayyukan su na sabo ayyukan su na shirka ko kafirci az-zulmu ina fata an gane sai yace kuma bayan ya fadi yana da yalwan gafara yana gafarta masu laifi yace wa inna rabbaka lashadidul iqab dan take kuma ubangijinka tabbas mai tsananin ukuba ne mai tsananin azaba ne ga masu laifi to Allah da ya bada labarin yan wuta a jiya ya faɗi irin halin da za su shiga Allah ya kiyaye Allah sa ba ma ciki nan kuma zai bada labarin masu imani Malam Ibn al-Uthaymeen yace hadha min uslubil Qur'an wannan na daga cikin uslubi method na al-Qur'ani mai girma fa inna Allah subhanahu wa ta'ala idza dhakara ahla an-nari dhakara ahla al-jannati idan Allah ya ambaci yan wuta ya bada labarin su da halin da za su shiga sai kuma ya bada labarin aljanna dan masu imani hankalin su ya kwanta ina fata an gane Allah ce innal ladhina amanu lalle masu imani wadanda suka yi imani da Allah suka ba da gaskiya wa amilus salihati suka kuma yi aiki nagari sai ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu inji Allah subhanahu wa ta'ala ba ma tozartar da ladan duk wanda ya kyautata aiki duk wanda ya kyautata aiki sakamakon da Allah zai masa shi ma ya kyautata mishi shi yasa Allah da ya bada labarin yan aljanna tun daga kan waliman khafa maqama rabbih jannatan da ya tafi sai ya ce hal jazaul ihsani illa al-ihsan shin akwai sakamakon kyautatawa in banda kyautatawa duk wanda ya mai kyau Allah ma sai masa mai kyau ko shi yasa Allah ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu inji Allah ba ma tozartar da ladan waɗanda suka kyautata aiki. To anan da Allah ya ce innal ladhina amanu, kaga inna harfu taukidin ne wa nasbin, alladhina ya zamo me ismu inna mabarin alal fatai fi mahalli nasbin, shi kuma alladhina din ainihin ismul mawsul ne, duk inda aka samu kuma ismul mawsul ne na bakatan sila wacce ake kiranta da silatul mawsul. To amanu shine sila, wa amilus salihati ma'tufun ni ala amanu. Duk wannan jumlan gaba daya menene khabaru inna la nudiyu ajra man ahsana amala, shine khabaru inna din. Ina fata an fahimta, wasu Allah ba su ladan sarari ko ba haka ba? Daliban nahwu su kuma za su ji dadin irin wannan bayani. To innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudiyu ajra man ahsana amala. To kalman innal ladhina amanu, waɗanda suka yi imani, alqur'ani mai girma yayi ta magana akan imani, yazo da shi da sigogi daban-daban, yazo da shi da siga na masdar, da fi'ili amri, da fi'ili mudari'i, da fi'ili madi, duk waɗannan sigogin sai da qur'ani ya kawo su. Kaga yazo da masdari yace fazadahum imanan, kaga imanan masdari ne, liyazdadu imanan ma imanihim, duk wannan masdari ne. Sannan yazo da kuma fi'ili amri fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladhi anzalna, ya alladhina amanu aminu billahi, kaga duk fi'ili ne amri. Akwai fi'ili mudari yu'minuna billahi, ina fata an gane. Yazo da fi'ili madi wa qala alladhi amana, ina fata an gane. Ko qala rajulun mu'minun, da sauransu irin alladhina amanu, duk wannan fi'ili ne mai madi. To malamai da suka bibi lafazin qur'ani gaba daya, duk waɗannan sigogin da qur'ani ya zo da su a game da kalman imani, ko imani, ko ku yi imani, ko kai imani, ko kuma suna imani, ko yana imani, ko sun yi imani, duk waɗannan sigogin sai da qur'ani ya zo da su sau 950 tun daga bakara hanna, sai in ji malam Bahaushe, ina fata an gane. Sau nawa? Sau 950 sigogi ne kawai na ko an yi imani, ko za a yi imani, ko a yi imani, ko kuma masdarin imani din karan kanshi. To bayan nan akwai sigatul fi'ili da qur'ani ya ta zuwa da shi game da wannan lafazin na ko amana, ko aminu, ko kuma yu'minu, ko kuma aminu, ko amanu. Kaga aminu fi'ili ne na me amri bil kasra kenan, amanu ko fi'ili ne madi, yu'minuna fi'ili ne mudari'i. To sigatul fi'ilin nan guda uku da ake da su a larabci sai da qur'ani ya kawo su sau 380. Ina fata an gane. Sau 100 nawa? 380. Saboda me? Saboda mahimmancin imani. Da ya dinga kuma kiran mutane ya ayyuhal ladhina amanu, ya ayyuhal ladhina amanu, Allah ya dinga kira, sai da ya kira sau 89. Ya ku masu imani, ya ku masu imani, ya ku masu imani, sau 89 a cikin alqur'ani mai girma. Shi yasa ga ƴan uwanmu Yarbawa, idan ka zauna a kasashen su kamar mu da muka zauna, duk inda aka ce ya ayyuhal ladhina amanu sai a ce na'am, kowa sai ya amsa. An gane ko? Amma malamai suka ce in aka ce ya ayyuhal ladhina amanu, wanda zai buge kirji ya ce na'am shine sahabi. Ina fata an gane. Sahabi ne kadai zai buge kirji ya ce na'am, yana jin shi ake kira. Amma ni da kai muna fatan muna ci, kun ku gane wannan abin da kyau, don ba mu da certificate daga wurin Allah subhanahu wataala, su kuma sahabbai suna da shi. Ina fata kun gane. Shi yasa ƴan gatan Allah kenan. Shi yasa annabi ya ce dangane da sahabbai, ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantsa da wanda raina ke hannun shi, law anfaqa ahaduhum mithla uhudin zahaban, daga kuke law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu, da ɗaya daga cikin ku, ku waɗanda ba sahabbai ba, dutsen Uhudu idan ka taba zuwa Madina kaga girman shi, to a ce gaba ɗaya dutsen Uhudun nan zinare ne, sai ka bada shi sadaka, sahabi kuma ya dauko mudu ɗaya na dabino ya bayar ba za ka iya kamo shi ba daga bakin annabi alaihi salatu wassalam ina fata an gane shi yasa su sahabbai sun samu daraja ce ta sun zauna da annabi wannan kada ya ishe su duk siyanka ba za ka iya kamo su ba duk munafincinka kuma Allah ya gafarta musu to ya za ka yi kai ga mutu ya zo ba mu yadda ba ai sun yi kuskure ai an yi kaza sun cinye gado na Nana Fatima saboda hauka ina ruwanka kai mutum nawa ka cuta ina fata an fahimci wannan abin da kyau shi yasa malamai suka ce maganar mu an ci gado na Nana Fatima ma magana hauka ce domin idan ka ci Abubakar ya hana Umar ya hana Usman ya hana to mijinta Aliyu da ya zama khalifa dan me bai bata ba shi ma ya yadda din ba a gadon annabi annabi ya ce mu annabawa in mun mutu ba a gadon mu duk abinda muka bari sadaka ne ba shi ba kowane annabi dukiyar shi ba na gado bane ba da ya mutu ya zama sadaka ga musulmai gaba daya baitul mali ake kai shi to ita Nana Fatima da annabi ya rasu ba ta san wannan hadisin ba sai ta ce a raba gado aka ce ai babu gado matan shi ma sun yadda babu gado ina fata an gane sannan ga ƴan uwan annabin irin su Abbas yana cikin masu cin gado ai tunda babban annabi ne tunda baban shi baya raye amma shi ma ya yadda cewa ya san wannan hadisin ba a gadon annabi shi Imamu Aliyu da kanshi ya yadda haka ne kun gane wannan abin da kyau alayi halin sahabbai sun taka matsayin da babu wanda zai iya kamo su to sannan akwai inda kuma Allah ya kada alladhina amanu kama innal ladhina amanu wa amilus salihati illal ladhina amanu wa amilus salihati to hada amanu da amilus salihati a wuri daya kaman irin wannan ayan Allah haka ya ta hada su amanu wa amilus salihati har sau 51 cikin Qur'ani mai girma kun fahimci wannan abin da kyau to me yasa Allah ke yawan hada imani da aiki na gari saboda ba za ka shiga aljanna ba sai ka yi imani imanin kadai ba zai kai ka aljanna ba kuma sai ka yi aiki kun gane ko aiki na gari ba zai kai ka aljanna ba sai da imani inda imani zallan ba zai kai ka sai ka hada da aiki sai waɗannan abu guda biyu sun hadu shine amanu wa amilus salihati kun fahimci wannan abin da kyau shi imanin shine kudurcewa a zuci yana da rukunai guda shida kai imani da Allah shi ya halice ka shi ya halice kowa da komai an fanci shi yake iko akan kowa da komai wannan matakin farko kenan duk abin da ka gani ko ka ji da wanda baka ji ba da wanda ba gani ba da wanda ke duniya da lahira da sama da kasa duk Allah ne ya halice shi kar kai shakka akan wannan shine imani imani rububiyya kenan to kana tsallake wannan matakin sai uluhiyya shine kar ka hada Allah da kowa a wurin bauta domin kafare ma sun yadda waye halicci sama da ƙasa Allah wace sauko da ruwan sama Allah wace kashewa da rayawa Allah amma sun bauta mishi to shi yasa sai kai imani kuma to shi kadai za a bautawa annabi Isa ba Allah bane Uzairu ba Allah bane ba a bauta annabawa ko mala'iku ko waliyai ba a bautawa kowa sai Allah annabawan sun zo ne dan su sadar da mu da Ubangiji ba dan a bauta musu ba dan su koya mana ya zamu gane ubangijin ina fata an gane to sai kai imani da Allah a wannan mataki sannan kuma kai imani da asma'u wa sifat ba a sawa Allah suna sai in shine ya sawa kanje suna kun gano wannan abin da kyau a wannan gabar haramun ne a sawa a muhimmicin mu ce mun sawa Allah suna kaza ko a ce majalisar malamai ta yi taro ta zaba wa Allah suna ba a sawa Allah suna to waɗannan guda uku da tauhidin rububiyya da uluhiyya asma'u wa sifat Allah sai dunkule su aya guda daya yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wasbil ibadati hal ta'lamu lahu samiyya kaga rabbus samawati wal ardi din shine tauhidi rububiyya fa'budhu uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyya asma'u wa sifat an fahimci labin da kyau to Allah ba a sa masa suna sai in shi ya sa wa kanshi sanin yana da sunaye wanda ba wanda ya san adadin su kuma sai Allah cewa akwai suna sura Allah 99 ba ana nufin su kadai bane fa a abinda hadisin ke nufi Allah yana da wadansu sunaye 99 daga cikin tarin sunayen shi. Duk wanda ya haddace su ya fahimci ma'anan su, yayi aiki da su, zai shiga aljanna. Abu guda uku ne, ba tsagoran haddan ake bukata ba. Ka haddace, ka san fassarar su, kuma kai aiki da su. Annabi ya ce za ka shiga aljanna. To bayan ka imani da Allah sai imani da mala'iku. Dole ka yadda akwai waɗansu halittu mala'iku ko da ba ma ganin su. Allah ba mu labarin kaɗan daga cikin irin mala'ika Jibril, irin Mika'il, wanda ƙarar Allah ya kira su a Qur'ani, irin Maliku mai gadin jahannama, yana muzurai, shi an ce bai taɓa dariya ba. An gane ku, tun da ya ga jahannama har yau bai ƙara dariya ba. Azumi kawai yake. To akwai Israfil, wanda Annabi ya ba da labarin shi a hadisi, yana rike da ƙaho, jira kawai ke a ce a hura. Ba abin da yake jira sai wannan. Shi yasa wani ɗan Najeriya da ya ji kebura, jagaba ya ja shi, ya ce wallahi da ƙahon nan na hannuna sai na hura. Ta ga wannan masifa ta kai masifa. Ya ce Allah sa a yi tashin ƙiyama, na ce ba amin ba. Da ƙyar na mishi bayani ya sauko, sai ya ce to Allah sa a yi ji mulki. Har yanzu ne na ce to ɗan dama-dama. Ka je ka gaya wa sojoji amma. To ala ayyi halin ne, mala'iku waɗansu halittu ne da Allah halicce su da haske. Ka yi imani da su cewa ba sa ci, ba sa sha, ba mace, ba namiji a cikinsu. Ba sa aure, ba sa haihuwa. Allah ya halicce su ko ba sa bacci, ba sa gajiya. Sannan ba sa saɓa wa Allah da ya ji da sakan ɗaya. Tunanin saɓon Allah ma su ba sa yi. Allah ba su isma. Allah ce la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ba sa saba wa Allah cikin duk abin da ya umarce su, kawai suna aikata abin da Allah ya ce su yi. Waɗannan su ne mala'iku. Akwai irin kiraman katibin, akwai kiraman barara, duk waɗannan mala'iku ne. Ina fata an gane. To bayan ka yi imani da mala'iku kuma ka yarda da su, akwai malakul mauti mai ɗaukar rai, Azra'ilu ko? Haka ba Hausa yake kiran shi. Amma sunan shi malakul mauti. Azra'ilu ba babu aya babu hadisi akai. Ko saboda tsabon tsoron shi ne aka zaba masa wannan sunan, da an ce Azra'ilu kowa sai rude. Amma abinda Qur'ani ya ce qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Malakul mauti aka Qur'ani ya kira shi. Akwai mala'ikun da ke tambaya a kabari, ya sunan su? Munkar da nakiru, haka ake kiransu. An gane ko? To a takaice dai kai imani da mala'iku ta wannan sigar, sai kuma littattafai. Littattafai kuma daga ciki akwai wanda Qur'ani ba mu labari, akwai At-Taura, akwai Injila, akwai Zabura, akwai Sufi Ibrahim, akwai Al-Qur'ani, wanda shine jagoran gaba daya. Sauran wanda ba baka labari ba, ruwanka da sunansu. Ka san Allah ya aiko littattafai, ka yi imani da su, Qur'ani ne shugabansu, yanzu shi ne abun bi. Duk wani littafi da Allah ya aiko, hukuncin shi an soke shi. An fahimci wannan abin da kyau? Duk wani, ina ga ku dinga rubuta takarda ku abin nan, za ku dau hankalin mu. In akwai saƙo a rubuta takarda a bashi sai ya karanta. Duk wani abu wanda yake littafi ne da Allah ya aiko da shi a ban ƙasa, to an shafe hukuncin wannan littafi. Allah ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi. Malamin suka ce muhaiminan, wanda ya kai mamaya akan sauran littattafai, ya mamaye su da hukuncin su gaba daya, sun shiga cikin nashi. Bayan nan kuma akwai manzanni. Manzannin da Allah ya aiko ba wanda ya san adadin su sai Allah. Ina fata an gane. Akwai hadisin da yake cewa yawan manzanni da annabawa 120 a 124. Wannan hadisin bai inganta ba, bisa rajihin kauli hadisi na da'if. Ce akwai manzanni a cikin guda 313, shi ma hadisin bai inganta ba. Qur'ani abinda Allah ya ce, wasu manzannin mun baka labarinsu, waɗansu ba mu baka labarinsu ba. Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasasum alayk wa kallama Allah Musa taklima. Tunda Allah ya ce ya bada labarin wasu, bai bada labarin wasu ba, waɗanda aka baka labarin kai haƙuri ka tsaya a kansu. ina fata an gane sune guda 25 cikin alqur'ani mai girma wadanda aka kira sunan su akwai wanda ba a kira sunan su ba ana sabani akai daga ciki akwai dalibin annabi Musa wanda suka yi tafiya da shi kissan suratul kahf zamu karanta anan gaba shine yusha wasu malami sun ce annabi ne wadansu sun ce ba annabi bane ba nan akwai sabani sannan akwai khidr wanda zamu karanta kissan shi da annabi Musa shi Allah bai kira sunan shi ba amma bisa zance mafi inganci khidr annabi ne ina fata an gane khidr annabi ne bisa zance mafi rinjaye a wurin malamin musulunci to waɗannan dole kai imani da su jumlatan wa tafsila amma dukkan su waɗannan 25 din da Allah ya bada labari shugaban su gaba ɗaya shine manzo Allah sannan hukuncin su gaba ɗaya an shafe abun bi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin akon guda biyar ana ce mas'ulul azm min ar-rusul ya kamata duk musulmi a ce ya san su shine daga annabi Nuhu sai annabi Ibrahim annabi Musa da Isa da Muhammad alayhi musallatu wassalam waɗannan guda biyar sun fi duk annabawa daraja gaba ɗaya duk annabawa wanda Allah ya bada labari da wanda bai bada labari ba babu wanda ya kai darajar waɗannan guda biyar annabi Nuhu Allah ya kira shi a Qur'ani sau 43 annabi Nuhu ko ya Nuhu ko wa qala Nuhu har sau 43 haka Allah ya ambaci annabi Nuhu a cikin Qur'ani mai girma sai annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya kira shi sau 69 Allah ya ambata Ibrahim har sau nawa sau 69 sai annabi Musa shine shi ambato cikin Qur'ani gaba daya babu wani hal dan adam da Allah ya kira sunan shi a Qur'ani kamar annabi Musa babu shi Allah ya kira annabi Musa a Qur'ani ya dinga kiran ya Musa wa qala Musa Musa da Fir'auna Musa da Hamana Musa da Karuna har sau 136 haka Allah dinga kira annabi Musa tun daga suratul baqara har suratul a'la Allah na kira annabi Musa har cikin sabbi shine kuma annabin karshe da aka kira Qur'ani sahi Ibrahima wa Musa to Allah ya kira shi sau adadi mai yawa to sai annabi Isa shi annabi Isa Allah ya kira shi da suna guda uku cikin Qur'ani ya kira shi da dan Maryam ya kira shi da Almasihu ya kira shi da Isa duk waɗannan uku Allah ya kira shi da shi to sai malami suka raba abbaton da aka mishi na farko kiran Almasihu a Qur'ani Allah ya kira sa 11 Masihu kawai duk inda ka ji Masihu a Qur'ani annabi Isa ake nufi kisa ko dujjal a hadisi annabi ya kira shi da Masihu amma Qur'ani duk inda ka ga Almasihu ibn Maryam ake nufi Allah ya kira shi da Masihu sa 11 sannan ya kira shi da kuma ibn Maryam a Qur'ani sau 23 ibn Maryam dan Maryam har sau 23 ya kira shi da kuma Isa sau 25 ina fata an gane idan ka tara gaba ɗaya nawa zai baka ga 11 ga 23 in ka hada nawa 30 da nawa da 4 34 right to sannan kuma ga 25 to Allah ya kira shi sau 59 amma da sunaye har guda uku to sai manzon Allah alaihi salatu wassalam shine Allah ya kira shi kadan cikin Qur'ani ta aka ce saboda me shine mai Qur'ani shi yazo da littafi ko ba haka ba ba buƙatar a yi ta ambaton shi a ciki kun gane wannan abin da kyau to a cikin Al-Qur'ani Allah ya kira shi da Muhammad sau 4 farko suratul Ali Imran na biyu suratul Ahzab na uku suratul Muhammad ko suratul Ahqaf na hudu shine suratul Al-Fath ina fata an gane Muhammadur Rasulullah to waɗannan sune wurare da Allah ya ambaci Muhammad sau 4 ya kira shi da Ahmad sau 1 ina fata an gane to waɗannan sune sunayen shi guda 5 cikin Qur'ani Muhammad sau 4 Ahmad kuma sau 1 amma ya kira shi da kuma ya ayyuhar rasulu sau 2 rak cikin suratul Maida ina fata an gane anan kada Allah ya kira shi da ya ayyuhar rasulu sau 2 ya kira shi da ayyuhan nabiyyu sau 9 ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuha annabi hasau tara ya fara daga suratul anfal ya kare a suratul tahrim ina fata an gane Allah ya kira shi da ya ayyuha annabi sau nawa sau tara ya kira shi da almuzammil sau daya ya kira shi da almuddathir kuma sau daya wadannan sune ulul azm minar rusul an fance nan abin da kyau manyan annabawa guda biyar to a cikin wadannan guda biyar din annabi ibrahim da annabi muhammad alaihima as-salatu was-salam sun fi saura ukun daraja da nassin alqur'ani da hadisi dan Allah ya ce wattakhadha Allahu ibrahima khalilan Allah ya riki ibrahim a matsayin khalil to khalil shine karshen daraja a gurin Allah to da ya kira ibrahim da khalil cikin qur'ani sai annabi ya ga wa sahabbai a cikin hadisi yace inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Allahu ibrahima khalila ni ma Allah ya rike ni a matsayin khalil irin yanda ya rike Ibrahim a matsayin khalil to a takaice kaga da annabi Muhammad da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sun fi sauran annabawan daraja gaba daya an fance wannan abin da kyau to a cikin waɗannan guda biyun wanne ya fi wani annabi Muhammad alaihi salatu wassalam shi yasa malamai suka ce ba aiko shi ba sai da aka tace aka rereye aka tankade aka bakade aka zakulo shi aka ce Muhammad sayyidul khalqi gaba daya shi yasa al-busairi cikin al-burda yace Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqain min qurbin wa min ajami yace annabi Muhammad shine shugaban al-thaqalaini da al-kaunaini duniya da lahira gaba daya da mutane da aljanu wal fariqain min qurbin wa min ajami da kuma dukkanin larabawa da wanda ma ba larabe ba ya fi kowa daraja duk wani annabi a gaban annabi Muhammad abu rusunawa ne dole ce masa ranka ya dade dole ce masa yalla bai annabawa gaba daya sun sallama mishi shi yasa ce akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilun bil bishri muttasimi inji mai alburda wato manzon Allah darajar shi ta kai kololuwa to shi yasa idan Allah ce illal ladina amanu wa amilus salihati wajen ana bukata bu guda biyu amanu shine tauhidi amilus salihati bin sunna ina fata an gane to sai an samu abu guda biyu nan kafin Allah karbi ibada a samu al-imanu wal amalus salih da su ake shiga aljanna imani shine tauhidi mai kyau da kuma ikhlasi al-ikhlas wal mutaba'a amilus salihati kuma aiki nagari ya zama ya dace da abinda annabi ya koyar an fance wannan abin da kyau kaga akwai manya manyan kafirai a duniya waɗanda suke ayyuka nagari ayyukan jin kai amma Allah ba zai ba su lada ba saboda mai babu tauhidi asalin ginshikin an rasa shi shine foundation na karban aiki shi yasa Allah ce illal ladina amanu kafin ya ce wa amilus salihati sai an samu imani da Allah an samu kyakkyawan tauhidi an samu ikhlasi sannan kuma aiki nagari Allah ya karba to shi yasa Imam Shatibi yake cewa kafin a karbi aiki abubuwa guda biyu ake bukata yi dan Allah da kuma koyi da manzon Allah alaihi salatu wassalam shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah tauhidi da kuma bin sunna bari in ba ku wani misali ku gane muhimmancin bin sunna wajen karban aiki wanda da an rasa ta aiki ya rushe wani sahabi Bara bin Azib yazo yace annabi ya koya masa addu'an da zai yi zai kwanta bacci addu'o'in ka san suna da yawa ayatul kursi na ciki falaki da nasu na ciki wane ne suna da yawa annabi kan koyar da annabi ne kala addu'a kala kala shi yasa za ka yi mamaki wani yace idan ka tattara hadisan annabi sai ka rasa yaushe ta wannan magana cikin shekaru 23 ka san ikon Allah ne kawai an gane ko kai ka kasa haddace littafi daya shi yasa duk duniya ba wanda ya haddace hadisan annabi gaba daya ba taba samu ba a tarihi tun daga kan sahabbai har tashin duniya ba wanda ya haddace hadisi gaba daya Imam Ahmad ibn Hanbal da ake ji ya haddace hadisi miliyan shi ma bai gama haddace hadisan annabi ba Imam al-Bukhari da Muslim dukkan su sun haddace da wani bangare ne har suka mutu akwai hadisin da ba su sani ba to Bara bin Azib annabi sai ya ce da shi za ka kwanta bacci daga cikin addu'an da annabi ya koyar da shi kace Allahumma inni aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wajjahtu wajhi ilayka sai ya ce raghbatan wa rahabatan ilayka la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta to anan karshen anan rigiman take a karshen addu'a sai annabi ya ce kace amantu bi kitabika alladhi anzalta na yi imani da alqur'anin da ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsalta da annabin da ka aiko ka san akwai annabi akwai ar-rasul wanne ne babba a ciki ar-rasul rasul yafi annabi matsayi domin duk rasulu annabi ne ba duk annabi bane kuma ar-rasul bambancin su shine a zance mafi inganci manzo shine wanda yazo da sabon hukunci da sabon littafi da sabon shari'a shi kuma annabi wanda ya aike da littafin wani manzon da ya wuce kafin shi shi ba ba shi sabon littafi ba ina fata an gane to sai shi wannan sahabin ku riki abin da kyau annabi ya ce annabi sai shi da yazo maimaitawa annabi ya ce karanta inji sai ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta na yi imani da littafin da ka saukar da manzon da ka aiko sai kawo kalmar ar-rasul annabi ba ar-rasulu bane Allah ya ce muhammadur rasulullah sannan ce ayyuhar rasulu ina fata an gane la yahzunka ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka to ya kira shi da ar-rasul wanda yafi annabi matsayi amma shi annabi da yazo karantar da shi ya yi amfani da annabi annabi ya ce ka faɗi irin abin da na faɗa kana canja kalman ka bata aikin babu lada tunda anan cewa ne annabi dole ka ce annabi kun gano wannan abin da kyau ita ibada ana ce mata abu ne tauqifiyya amma anan tauqifiyya ba ka yin wani abu kai a tunaninka ko a karan kanka sai abin da Allah ya ce ko annabi ya ce inda haka ne sai Allah bar kowa da tunanin shi an gane ko sai aiko muku da manzo saboda ku bi shi domin ku tsira to a wannan gabar inda zaka gane abun a sallah in zamu yi kabbara mu muke cewa Allahu akbar haka ne ko ba haka ba to da Allahu akbar da Allahu a'ala da Allahu a'azam duk ma'anar su daya dan Allah ce sabbihi isma rabbikal a'ala haka ne ko ba haka ba wa kalimatullahi al-ulya to sai ka zo sallah ka ce Allahu a'ala ko ka ce Allahu a'azam duk malaman musulunci sun ce kabbaran ba dai ba ba su da sabani ana duka duk malaman musulunci mazhabul arba'a ba su da sabani da Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi da Ahmad ba su da sabani ittifaki su kai sallan ba ta yi ba dole ka ce Allahu akbar dan ita annabi ya koyar ina fata an gane duk da ma'anan fade ne ba su da bambanci da akbar da a'ala da azam malamai suka ce haramun ne dole ka fadi abinda annabi ya fada ka dauki misali tahiyya darajar tahiyya ya kai alqur'ani sai ka zo zaman tahiyya ka karanta amma ko baqara ko fatiha fatiha ta fi tahiyya daraja haka ne ko ba haka ba malamai suka ce tahiyyanka ba ta yi ba tahiyyan ne da bata kai fatihan ba ita annabi ya ce ita za ka yi kun gano wannan abin da kyau ko ka je kai ruku'u madadin subhana rabbiyal azim sai ka karanta fatiha ko falaki janasi ko qul huwallahu ahad ko ayatul kursiyyu kalli girma ayatul kursiyyu ita ce aya mafi girma a cikin alqur'ani da nassin hadisin manzala annabi ya ce aya mafi girma a cikin qur'ani ita ce ayatul kursiyyu kace wai wai wa ashe tana da falala kai ruku'u ayatul kursiyyu sujjada ayatul kursiyyu zaman tahiyya ayatul kursiyyu malami suka ce sallan ka bace ba ina fata an gane wannan dade bai kai kursiyyu ba ita annabi ya ce kai kun fahimci wannan abin da kyau to saboda haka yan uwa illa alladhina amanu wa amilu salihatin kenan. Kyakkyawan tauhidi shine amanu, amilu salihati koyi da manzon Allah alaihi salatu wassalam. Ke yasa mu rike wannan kaida ce wanda in muka rike ta sai mu yi nasara a cikin ayyukanmu. Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilu salihati, duk waɗanda suka yi imani, waɗannan da suka yi imani suka yi aiki na gari, inna la nudiyu ajra man ahsana amala, lalle mu ba ma tozarta ladan waɗanda suka kyautata aiki. Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a cikin Radul Adhan ila ma'anil Qur'an da yazo wannan ayin sai ya ce inna la nudiyu ajra man ahsana amala, wannan ilimin nahwu ne, ina fata an gane. Suka ce kaga man ismu zahir ne a nahwu, a ka'ida ya halatta ce inna la nudiyu ajrahum, amma sai aka ce man ahsana amala saboda balagan Qur'ani kawai. Ina fata an gane. Allah sai ya ce mi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace waɗannan da suka yi imani suka yi aiki na gari, ba ma lalata ladansu, ba ma tozarta ladansu, sai ya ce ula'ika, irin waɗancan mutanen, lahum jannatu adini, suna da aljanna ta wurin zama, zama na dindindin, zaman da babu fita a ciki, babu tsufa, ba rashin lafiya, ba mutuwa. Malamai suka ce wannan kada ya ishi aljanna ni'ima, domin in kana zaune a duniya duk dadin da kake ji akwai rashin lafiya, ba wanda zai ce shi baya rashin lafiya. In kaga baka rashin lafiya to ka fara istighfari. Ina fata an gane. Domin Muhammad bin Sayyidin Nas ya kawo hadisi da annabi yazo alaihi salatu wassalam yana neman auren wata, ya samu baban da yace ina son yar ka wance, baba ya farin ciki ya murna, annabi zai auri yata? Akwai mahaukacin da zai ce bai yadda ba? Babu, ko ba haka ba? Sai dai shugaban yan wuta. Sai yake ga yawa annabi, ai wannan yattawa ga hankali, ga tarbiyya, ga ladabi, ya ta lissafowa, fani ba a tambaye ka ba kenan, dama shiru yayi. Garin wannan lissafe-lissafen sai ya ce innaha lam tamrad qattun, bata ma taɓa rashin lafiya ba. Sabon falalanta. Annabi ya ce wai 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 wai, ya ce ai wannan ba alkhairi ba ne ba, ba ta taɓa rashin lafiya ba. Ya ce a tuni na haƙura. Shi yasa wani lokaci yawan surutu matsala ne, ko ba haka ba? To kaga anan mai annabi ke nuna wa, a ce kai kana nan a rayuwanka kullum lafiyanka ƙalau, shekara 10, 20, 30, 50 baka rashin lafiya, to Allah ka fara istighfari. Don shi rashin lafiya Allah na kankare ma zunubanka ne, ba wa baya son ka bane ba. Don duk wata jarraba wanda za ta samu mummuni, annabi ya ce Allah na kankare mishi zunuban shi ne. To kar ka zauna kai kullun lafiyanka ƙalau, lalle akwai matsala. Akwai wanda Allah ba su lafiya, wannan halitta ce, amma a ce ko ciwon kai ba ka yi, an gane ko to akwai matsala. To shi ne a malamai suka ce ya ishi aljanna ni'ima a ce ba rashin lafiya, sannan a duniya duk daɗin da zaka ji kuma akwai tsufa. Duk inda ka shekara 90, 100, 110, 120 ka zama larura, a lokacin kusan komai sai an maka. Haka ne ko ba haka bane ba? Domin idan kana kallon waɗanda suka shekara 100 ce ga sun koma kaman yara, a wannan lokacin ma galibi yara ne abokan su, jikokin su, su je su yi ta hira da su, kaga suna hira kuma suna taɗi sosai, ka rasa me suke. kai in kaje ba za ku fahimci juna da shi ba kai gabar yayi yamma to duniya kenan duk dadin da zaka ji duk matsayi duk mulki duk daukaka akwai tsufa an gane wannan abin da kyau to aljanna ba rashin lafiya babu tsufa duniya kuma a kwana a tashi wata ran za a ce babu kai kullu man alaiha fan to aljanna babu mutuwa to waɗannan abu ukun kadai sun ishi aljanna ni'ima sannan babu bakin ciki babu damuwa duk yanda kake a duniya sai wata ran ka ji baka jin dadi a bata maka rai ko makwabta ko ƴaƴanka ko jikokinka ko matanka ko abokanka a kasuwa ko a office ko a siyasa ko a harkan karantarwa ina fata an gane haka kawai kai magana wani ya ce ƙarya kake Allah ji kan Malam Jafar yace ka zo kai bincike ka duba littafi 80 wani yana kwanci a teburin mai sha yace ƙarya yake ko kawaidi bai duba ba kaga akwai bacin rai a wannan abu to duniyan kenan dole sai an bata maka rai to aljanna babu wannan ba bakin ciki Allah ya ce ulaika lahum jannatu adn suna da aljanna ta dindindin tajari min tahtihimul anhar aljannan da ƙoramuna gudana karkashinta idan ana maganan wa ƙoramuna gudana a aljanna sai mutai ta mamaki ko wannan ka je misarin Ilus Lagos zaka gini akan ruwa to abu ya kai inda kai kenan ina fata an gane balle ka je irin turai idan ka je kasan Italy akwai ni gari sunan shi Venice garin gaba ɗayan shi akan teku yake duk garin akan ruwa yake babu mota a garin duk zirga zirga a jirgin ruwa yake ina ba ku labarin zahiri ne ina fata an gane idan ka je Italy akwai wannan garin gaba ɗayan garin an gina shi ne akan ruwa kun fahimci wannan abin da kyau to shi yasa kar ka yi mamaki da an ce aljanna tana kan ruwa ƙoramuna gudana a karkashinta sannan akwai wani gudu yanzu in ka je sai ka matso rita da ka zo zaka shiga sai ga zaka fada cikin ruwa kasar ruwa ne saman kuma gilas ne in ka taka kuma ba zai kurwa ba ko tsalle zaka yi akan gilas ne a duniya fa kenan to ya aljanna take sannan duk wani ginin da za yi a duniya ka ci na wani injiniya ne aljanna kuma mala'iku ne su ne engineers din Allah shine supervisor kaga dole a gini alaji shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana magana game da aljanna yace annabi yake cewa Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi lokaci yayi ko mala yace kar a karanta hadisin nan wa lokaci yayi to zamu tashi aljanna gobe insha Allah mun kwana cikin aljanna zamu tashi aljanna bi iznillahi Allah ka ba mu aljanna dan rahamarka Allahumma adina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabaarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم